ils le seront toujours. Ils seront aussi les derniers.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfido Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Asabar 24 ga watan Afrilu. Bayan labaran duniya, za a ji cewa Boko Haram ta saki kashe mutane akalla 7 a garin Gaidam na jihar Yobe. Za kuma a ji cewa iyayen ɗaliban jami'ar Greenfield da ke Kaduna da 'yan bindiga suka fara kashe 3 daga cikin waɗanda suka yi garkuwa da su 20 sun fara magana. Sannan za a ji ƙarin bayani kan harin da aka kai gidan gwamnan jihar Kimo da ke garin su har aka kona. Kamar kowace ranar Asabar, yau ma muna tafi da shirin amsoshin tambayoyinku. Za kuma a ji labaran wasanni. Sannan kuma a ji tasirin Ramadan a wurin matasa. To amma kafin nan, ga Sarfilu da labaran duniya.
Zama assalamu alaikum ga labaran duniya. Wata sanarwa ta haɗin gwiwa da shugaban Amurka Joe Biden da Prime Minister Japan Yoshihide Suga suka fitar daga Ghana wasu ta kwanan nan a Father White House. Ta bar jama'ai da manazarta a taiwan suna mamakin yadda Japan din za ta iya taimaka tsibirin daga wani hari daga China. Father White House ta faɗi a shafin yanar gizo cewa Suga da Biden sun nuna muhimmancin zaman lafiya da kwanciyar hankali a tekun Taiwan. Masu sharhi sun ce sanarwar ta haɗin gwiwa ta nuna shirin Japan wajen taimakawa kare Taiwan daga China idan akwai buƙatar hakan. Amma kawai tana goyon bayan duk wani shiri da Amurka za ta jagoranta. Cikin sauri Taiwan ta yi maraba da sanarwar haɗin gwiwar. Jiya Juma'a, ma'aikatar kiwon lafiya ta Isra'ila ta faɗi cewa ba a samu mutuwa sakamakon coronavirus ba a ranar Alhamis, wadda ita ce rana ta farko cikin watanni goma da ma'aikatar ba ta samu mace-mace sanadiyar COVID-19 ba. Ranar 29 ga watan Yuni ita ce rana ta ƙarshe da ba a sake samun sabbin mace-mace ba daga cutar coronavirus ba a ƙasar ta Gabas ta Tsakiya. Isra'ila ta kasance jagora a duniya wajen yi wa jama'ar ta allurar rigakafin cutar coronavirus. Fiye da Isra'ilawa miliyan 5 da ke zaman ƙasar da kashi 58 cikin 100 na yawan mutanen sun karɓi allurar rigakafin. A halin yanzu kuma India ta faɗi yau Asabar cewa ta samu sabbin kamuwa da cutar coronavirus a 346,786 a cikin awanni 24 da suka gabata. Kasar da ke yankin Asiya ta Kudu ta bada rahoton sabbin kamuwa da cutar har na tsawon kwanaki. A lokaci guda kuma asibitocin India suna ta kokarin samar da iskar oxygen ga marasa lafiyar COVID-19 da ke fama da matsalar numfashi. Janar Ming Aung Hlaing na kasar Myanmar, wanda ya jagoranci mamayar sojojin da ta haifar da rikici a kasar, ya isa Jakarta yau Asabar don taron shugabannin kudu maso gabasin Asiya da ke kokarin samar da hanyar da za ta kawo ƙarshen tashin hankali a cikin al'ummar da ke fama da talauci. Taron shugabannin kungiyar ƙasashen kudu maso gabashin Asiya Asian a Jakarta shine karo na farko da aka hada don yunkurin sasanta rikicin Myanmar, ƙasa mai talauci da ke makwabtar ka China da India da kuma Thailand. Myanmar wani bangare ne na ƙasashe 10 na kungiyar Asian. Yayin da mahalarta taron suka halarci taron da kansu duk da annobar coronavirus, ministan harkokin wajen Indonesia Retno Marsudi ya ce taron ya nuna damuwar da ake ciki game da halin da ake ciki a Myanmar da kuma ƙudurin Asian na taimaka Myanmar ta fitar ga wannan mummunan yanayi. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan kasar Kenya da ke dauke da kwayar cuta mai kare garkuwar jiki sun ce rayukansu na cikin hatsari saboda karancin magungunan rage kaifin cutar da Amurka ta taimaka musu da su a yayin wata takaddama tsakanin hukumar bada agaji ta Amurka da gwamnatin Kenya. Jinkirta fitar da magungunan da aka yi jigilarsu zuwa Kenya a ƙarshen shekarar da ta gabata ya samo asali ne saboda gwamnati ta ɗora harajin $847,902 akan gudunmawar, kuma hukumar bada agajin Amurka na nuna damuwa wajen amincewa da batutuwa da hukumar kula da kiwon lafiyar kasar Kenya a cewar masu fafutuka da jami'ai. A ranar Juma'a masu fafutuka sun yi watsi da sanarwar hulɗa da jama'a, sanarwar da gwamnatin ta yi a ranar Alhamis cewa ta warware batun tare da rarraba magunguna ga ƙananan hukumomi 31 daga cikin 47 na Kenya. Gwamnati ta ce duk ƙananan hukumomi cikin kwanaki 5 za su samu magungunan da ake bukata ga mutanen su miliyan 1.4. Da ƙarshe, wani jirgin ruwan Indonesia da ya bace a gabar ruwan Bali ya nutse. A ce wasu jirgin ruwan kasar yau Asabar tare da batar da ma'aikatan su 53. Babban harsun sojin ruwa ya ce ayarin bincike ya gano wasu abubuwa daga KRI Ningala 402 ciki har da abubuwa daga cikin jirgin wanda tuna an yi amanar cewa iskar oxygen din da yake da ita ta kare. Jiragen yaki na ruwa da jiragen sama da ɗaruruwan jami'an soja sun yi ta neman jirgin da ya fada cikin hatsari. Mahukunta sun ce wannan jirgi kila ƙasar Jamus yana da isasshiyar iskar oxygen kwanaki 3 kacal bayan ya rasa wuta, wa'adin da ya wuce tun da safiyar yau Asabar.
Sarfino Hashin Gumel aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu wanda zai kai mu Najeriya, inda 'yan Boko Haram suka sake farma garin Gaidam na jihar Yobe, inda har suka kashe mutane akalla 7 baya ga sauran barnar da suka tabka a harin da suka fara kaiwa tun daga yammacin jiya. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda ya ji ta bakin wasu masu ruwa da tsaki da kuma Ganau.
Alhaji Ali Kolo da ya shine shugaban karamar hukumar Gaidam din da kuma sheda min abin da ya kwana ta waye zarho.
Wannan yaran nan gashi dai sun shiga garin mu, har yanzu hakan da nake ma magana ba su samu sun fita ba.
A yanzu kusan ana neman karfe 11 ma ya wuce. Har yanzu suna cikin Gaidam din.
Har yanzu suna cikin.
Kamar kusan da jami'an tsaro bane?
Akwai 159 battalion ga kuma General Abdulsalam yana nan da masu mana magana da shi.
Akwai kamar inda suka barnar da suka yi?
Akwai akwai ma an arafa ga yuka ma ba.
Okay, mutane za su kai nawa ne wanda aka?
To kaga ba tabbas da yake ni na ji an samu na kasan kashe yara 7. To kaga haka din muna jin su.
Eh, ga su kuma al'umma wannan gari ke cewa game da wannan hari na mayakan Boko Haram din.
Sun kwana a cikin gari.
Ba babu jami'an tsaro ne a garin naku?
Akwai jami'an tsaro sun tinkari kam na sojojin da ke kafin su shigo garin, an samu labarin za su shigo.
Haka.
To sai sojoji suka kimsa sai suka fita akan za su tare su.
Haka.
To sai suka canza layi su yi haram. Suna da kaya irin sojoji ba irin sojoji na kariya ba irin sojoji ta yi. Kuma Hausa su namu ne, Hausa ne kyau suke namu ne Hausa.
Yake ana gudu sai kafin su ƙara su cikin gidanmu ma an fara harba harbe. Suka yi kiran sallar su suka yi ta abubuwan su dai suka yi ta yi.
A cikin garin Gaidam.
Da baya harbi a cikin gari. Da baya kuma harbin ya dan tsagaita sai ɗaɗɗe-ɗaɗɗe kuma can cikin dare nan ma sai ake ta jin harbi muke ta jin harbi.
Na rijin tafi daraktan hudda da jama'a na rundunar sojan ƙasar Brigadier General Muhammad Lima wanda ya ce da ni yana tattara bayanai tukunna, don haka ba zai iya cewa komai a kai ba. Na kuma zan tafi kakakin rundunar 'yan sandan jihar Yobe ASP Abdulkarim Dungus wanda ya tabbatar min da akwai lamarin, sai dai bai karin haske game da abin da ya waka nan ba. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna, daga jihar Yobe kuma sai Kaduna, inda iyayen ɗaliban jami'ar Greenfield wajen 20 da 'yan bindiga suka sace har suka fara kashe 3 daga cikinsu suka fara magana. Isa Lawan Ikara gare ka.
A jiya Juma'a ne dai gwamnatin jihar Kaduna ta tabbatar da ganin gawawwakin ɗalibai 3 cikin guda 20 da aka sace a jami'ar nan ta Greenfield da ke Kaduna, wanda 'yan bindiga suka buƙaci sai an ba su kuɗi naira miliyan 800 a matsayin kuɗin fansa. Sadiq Musa Ma'azu na cikin ɗalibai 3 da 'yan bindigan suka hallaka, kuma yayan mahaifin marigayin ya shaida wa muryar Amurka cewa wa'adin kwanaki 3 ne 'yan bindigan suka bayar, na cewa in ma dai a kai musu waɗannan kuɗaɗe naira miliyan 800 ko kuma su ɗauki matakin da a ƙarshe dai suka kashe ɗalibai 3 cikin ɗaliban da suka sace a wannan makaranta.
Sunana Usman Musa Ma'azu, a kani ne cike bi mani. Uban yaro, uban yaron ba.
Me sunan yaron?
Sadiq.
Sadiq ya kai shekara nawa?
Sadiq ya kai shekara 17.
Bayan mutanen sun sace shi an yi magana da shi ne?
Shi Sadiq ba, an yi magana da Sadiq, amma magana ne kawai gaisawa haka kawai sai su an shi waya, sannan su sai su ci gaba da magana. Don ka tabbatar cewa danka ne kuma yana hannun su, yana kuma raye.
Wasu na ta maganar kamar sun buƙaci ku kawo kuɗi har miliyan 800. Gaske ne wannan maganar?
Tabbas sun yi maganar cewa kawo naira miliyan 800. Ba kankare, muka nuna musu cewa wannan abu gaskiya ba za mu iya su dai faɗi yadda za su kace kai wannan in za mu bada mu bada wannan ba da wai ba ƴaƴanmu bane, ai ƴaƴan gwamnati ne.
Wato a gurin gwamnati suke so su karɓi kuɗin kenan?
To in ba haka ba, wani talaka zai iya zai din wannan kuɗi?
Jimillar yaran ne suka ce a bada miliyan
800. Kwarai da gaske, jimillar yaran duka.
Yara nawa ne?
Yara 20 ne.
Me ya kai har aka kai ga kashe su?
Sun bada ultimatum kwana 3.
Hauhawar harare na sace ɗalibai a jihar Kaduna dai na ci gaba da jawo hankali masana harkokin tsaro waɗanda ke ganin lokaci yayi da gwamnati za ta sauya salo wajen yakin da take da ƴan ta'adda. Manjo Muhammad Bashir Shu'aibu Galma mai ritaya na cikin waɗanda ke da irin wannan ra'ayi.
Suna so dai su tozar ta hukuma, a nuna hukuma ta kasa, a nuna hukuma ta durƙusar da hukuma, tunda kuma hukuma ta ce ita ba za ta durƙusa din ba.
Yanzu yanzu dai iyayen ɗaliban jami'ar ta Greenfield mai zaman kanta a jihar Kaduna da aka sace musu ƴaƴa sun ce suna zaman fargaba. Saboda ɗaya daga cikin iyayen yaren ya shaida wa muryar Amurka cewa ƴan bindigan sun sake ba da wani sabon wa'adi zuwa ranar Litinin. Duk wani ƙoƙari na jin ta bakin kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna dai Malam Samuel Aruwan ya ci tira. Saboda na yi ta kira bai samu ɗauka ba, kuma na tura mai saƙon katta kwana wanda har zuwa lokacin da nake haɗa rahoton nan ban samu amsa ba. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa, to kamar yadda ba a rasa ji ba, da safiyar yau wasu da har yanzu ba a tabbatar ko su waye ba sun kai hari gidan gwamnan jihar Imo da ke can ƙauyensu. Amma saboda rashin kyawun sauti, ga ɗan abin da ya sauƙaƙa cikin bayanin wakilin sashen Hausa Alphonsus Ikoro Igwe ta waya.
Da safiyar yau ne wasu wa'anda har yanzu ba gano su waye ba ne, tagale da baƙaƙen kaya suka farwa gidan shi mai girma gwamnan jihar Imo Senator Hope Uzodinma a can ƙauyensu na Omuma da ke ƙaramar hukumar Oru East na jihar Imo. Suka farwa wannan gidan, sannan ba da jimawa ba suka tuna wannan gidan wuta, kuma ana kyautata zato cewa a wannan harin da suka kai ran mutum da ya salwanta a nan wajen, amma har yanzu ba gano ko waye ne.
Amma kuma ba a san muhimmancin wanda ya mutu din ba, kuma ana ganin ba shi gwamnan bane ko wani na kusa da shi?
Ba hakan bane, har yanzu dai ba mamaki irin dai masu gadi din nan ne.
To ana ganin ne ya haddasa wannan rigimar?
To ka san a ɗan makonnin nan da suka gabata ana ta kai hare-hare a nan a sassa daban-daban na jihar Imo.
To a gaida Alphonsus, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku, da fatan masu azumi kuma an yi sharuwa lafiya. Yau za a ji kashi na biyu na ansoshin masu sauraronmu da dama da suka yi tambayoyi kan batutuwan da suka shafi azumin watan Ramadan, da kuma wasu masu sauraronmu da dama su ma da suka yi tambayoyi kan tarihin marigayi shugaban Chadi Idris Deby wanda aka kashe ranar Talata. To idan masu sauraronmu da dama da suka yi tambayoyi game da watan azumin Ramadan, kama daga ma'anar azumin da abin da ya dace mai azumi ya yi zuwa waɗanda azumin ya wajaba a kansu da kuma akasin hakan da dai sauransu na saurare, ga shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Birnin Tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da kashi na biyu na ansoshin da yake baku, inda zai ɗan koma baya ya ɗora kan abubuwan da aka fayi a lokacin azumin.
Yawanci idan aka ce Ramadana ya zo, to gaba ɗaya za ka iske duk wata karantarwa an ajiye ta an koma wa Alkur'ani mai girma, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa a dukkan watan azumin Ramadana mala'ika Jibrilu yakan zo su bitan Alkur'ani mai girma tare da shi, wanda kuma shi aka aiko mishi da sako ya aiko ya zo wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi na Alkur'ani din dungurungun. Dan haka kenan yawaita karatun Alkur'ani a cikin watan azumi ko kuma sauraron karatun Alkur'ani a cikin watan azumi daga kowace kafa duka suna nauyayawa mutum ma'auninsa na lada. Balle kuma a ce mutum ya tashi cikin dare bayan sallan tarawihi da ake yi ko sallan tahajjud shi ma ya kara da wasu nafiloli nasa. To babu shakka ma'aunayyansa za su ainihin yi nauyi kwarai da gaske don abubuwan da Allah yake so kenan. Sannan abubuwan da ya kamata mutane su kara sani shine akwai sirri da yawa a cikin watan Ramadana. Daga cikin asrar, ma'ana sirrorin da ke cikin watan Ramadana shine kamar misali in aka ce yau ɗaya ga watan Ramadan, to alkhairin da yake cikin wannan rana ta ɗaya ga watan Ramadan to gaba ɗaya ya kunshi watan, ya kunshi lokacin, ya kuma kunshi dukkan wani ibada da za a yi a ciki. Gobe misali biyu ga wata, jibi uku ga wata, har zuwa 30 ko 29 ga watan Ramadan, dukkan ranar da ta biyo baya alkhairinta ta fita wacce ta gabata a baya. Misali in yau aka ce 5 ne ko 10 ga watan Ramadan, to alkhairin da muka aikata da ladan da zamu samu wanda zamu yi in Allah ya kai mu gobe 12 ko 13 ga watan Ramadan, musamman ma a cikin goman karshe, alkhairan suna ninkuwa kuma suna yawaita fiye da abin da muka yi a sauran kwanaki na farkon Ramadana. Saboda haka watan Ramadana ba wata ne wanda yake na raki ba, ba wata ne wanda yake na ainihin wato kasala ba, ba wata bane wanda yake na a zauna a shantake mutum kamar an dora masa duniya aka wani ma kaga yana bakin ciki dan ya kai azumi. A'a, inda zai fahimci ladan da yake samu da farin cikin da Allah madaukakin sarki yake yi da shi a lokacin da yake ibadan nan ta azumi da kuma ma cikin watan Ramadana din baki daya, to babu shakka dama mun yi burin cewa ina ma a ce dukkan watannin nan saura 11 duk su ma Ramadana ne a cikin su. Dan haka yana da kyau mu kara ayyukan alkhairi, mu sadar da zumunci ko ta hanyar waya, mu sadar da ainihin wato alkhairai ko ta hanyar sakin fuska da farantawa iyalanmu da danginmu da makwabtanmu da shugabanninmu da ma waɗanda musulmi ne da ma waɗanda ba musulmi ba, da kuma yi wa ƙasashenmu addu'o'i na fatan alkhairi. To babu shakka idan muna waɗannan abubuwa a cikin Ramadana, Allah yana ƙara son mu, yana ƙara farin ciki a tare da mu, kuma duk abubuwan da muka roƙa ko da ba mu ɗaga hannu ko mun ambata ba, Allah ya gani a cikin zukatanmu nan take sai kaga ana samun biyan bukata, ana samun walwala, kuma ana samun ƙarin zaman lafiya da ci gaba. Hatta wannan cutar ba mai barazana sai kaga gaba ɗaya ta zamo tarihi da labari. Don me? Allah yana kishin bayinsa kuma yana kaunar bayinsa, musamman ma bayin da suka tarkata suka koma zuwa gare shi dan neman yardarsa. Allah ka sa muna daga cikin su. Sannan kuma a ciyar da bayin Allah mabukata komai kankantan abinci, ko da tsagin dabino ne, ko kwaran dabino ne, ko kuma mudun abinci ne da faffe, ko kuma danye, amma hada mai da kudin cefa ne, ko a shayar da shi ruwan sha, ko kuma dai a yi masa wani abun da zai faranta masa rai. To babu shakka dukkan su idan mutum ya aikata a cikin watan azumi, kowanne cikin su ana yaukaka masa, ana ninninka masa ladansa, kuma Allah madaukakin sarki yana murna yana farin ciki da shi.
Sai kuma kashi na farko na ansarar tambayoyin da masu sauraronmu da yawan gaske suka yi kan tarihin shugaban Chad da aka kashe ranar Talata, Idris Deby. Idan ana saurare, to ga babban wakilin harkokin tsaro na sashen Hausa, Hassan Maina Kaina, da ansar da ya samu daga wani kwararre kan sha'anin yankin tafkin Chad kuma tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida a Najeriya, Malam Nasiru Zaharuddin, wanda ya ce,
to shi dai Idris Deby Itno an haife shi ranar 18 ga watan Yuni na 1952, wato shekaru 68 kenan da suka wuce a garin Fada. Kuma a nan yayi makarantar Islamiyya da makarantar karatun Qur'ani kafin ya shiga makarantar primary. To ana nan sai ya tafi har ya zama soja. Yayi aikin soja daga shekarar 1976 har lokacin da aka kashe shi a cikin wannan shekara ta 2021. To a cikin aikin sojan nan nasa ya kai shi makarantar horon sojoji ta Muammar Gaddafi, ya kuma yi horon sojoji a kasar Paris, wato a Faransi. To bayan ya dawo daga karatu a Faransi, ya tara kasarsu ta sarke cikin rigingimu iri-iri. An yi wato sojoji kala-kala har guda 11 wadda kowanne da command ɗinsa a cikin harkar sojan nan. To a cikin waɗanda suke wannan command ɗin har da Hissin Habre, kuma shi ya bi Hissin Habre har aka yi taro na sulhu na Chadi, wanda na halarce shi a Bagauda Lake Hotel da ke Kano a lokacin ya biyo Hissin Habre. To a wannan taron ne aka yadda cewa shi shugaba mai ci na lokacin Felix Malum Ngakutube Ndi, aka ce za a bashi mafaka a Najeriya, aka tsugunar da shi a Lagos. To su kuma ba su koma ba sai da aka yi gwamnati. Kuma a lokacin abin da yake faruwa shine kasashe ne guda 5 suka hadu a Najeriya, wadda Najeriya ita ta ja wajen yin wannan harka. A kasashen sun hada da ita kasar Algeria, Libya da Niger da Najeriya, sai Faransa da suka turo masu wato sa ido. To duk waɗannan kasashe guda uku da suka zo, wato ita Algeria ta turo ministan ta na harkokin waje, wato Abdulaziz Bouteflika, wanda daga baya ya zama shugaban Algeria. Su kuma Libya suka turo Ali Tareki, wanda shi ne ministan harkokin wajensu. Ita kuma Niger ta turo Mamuna Adamu Jalmakoi, a lokacin shi ne ministan harkokin waje na Niger. Nan kuma a Najeriya, wanda ya jagoranci abin shi ne marigayi Janar Shehu Musa Yar'Adua. Shi kuma Baba Gana Kingibe shi ne masa sakatare a lokacin da aka yi wannan taro a Bagauda Lake Hotel. A lokacin na sadu da dukkan waɗannan shugabanni na taji da suka hada da Gukunu Wadaye, Hissin Habre, Felix Malum, Kamuge Wadal Abdulkadir, Asil Ahmad, Abubakar Abdulrahman da dai sauransu, wanda shi kansa a lokacin shi Idris Deby yana bayan shi Hissin Habre ne. Kowanne ya zo da kungiyarsa
na
‘yan tawaye a lokacin. Shi Gukunu Wadaye shi yake shugabantar kungiyar da ake kira Frolina, wadda Hissin Habre da tare suke a cikin Frolina, amma ya balle ya yi tasa da ake kira Forces Zami North, wato FAN. Sannan akwai shi Kamuge Wadal Abdulkadir, shi ɗan kudu ne, kuma tasu kungiyar ta ‘yan kudu ce, ita ma Southern Army Forces su ne na Kamuge. To shi bayan sun koma sai aka ce to Gukunu Wadaye shi ne zai zama shugaban ƙasa. Shi Hissin Habre shi aka ba ministan harkokin waje, Kamuge Wadal Abdulkadir aka ba shi ministan tsaro. Haka dai aka rarraba waɗannan makamai a lokacin gwamnatin haɗin Gambiza, wadda ake kira GONT, Government of National Unity. To da suka koma abin suka ci gaba dai haka, ana ta zaman doya da manja. Amma dai ko ba komai, duk sojojin sun zama soja ɗaya yanzu da ƙasar Chad, maimakon da suke a rarrabe, abinda aka yi kenan a Najeriya. To bayan shi Gukunu Wadaye Hissin Habre ya kaɗe shi, shi kuma Hissin Habre cikin shekarar 1990 an samu rigima a 1989 tsakanin Hissin Habre da shi Idris Deby, wanda bayan Hissin Habre ya zama shugaban Chadi, ya naɗa shi Idris Deby ya zama hafsoshin sojojin ƙasar Chadi. To bayan an naɗa shi wannan naɗi na jin, sai rigima ta shigo tsakaninsu shi da Hissin Habre, har ya tsere ya koma ƙasar Sudan, makwabciyarsu. To daga nan ya ƙara samun ƙarfi, ya kukan kura ya shigo cikin Chadi na tawaye ya kwace mulki a hannun Hussein Habure a cikin watan Disamba na 1998.
Sai a kasance da mu makon gobe don jin ci gaban ansoshin tambayoyi kan watan azumin Ramadan da kuma tarihin marigayi shugaban Chadi Idris Deby. Yanzu a madadin Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da Malam Nasiru Zahardin da ke ansa mana tambayoyin da kuma wakilinmu Abuja Hassan Maina Kaina da wanda ya hada mana sautin Hailu Haili, ni Ibrahim Kalmasi ne rubuce muku fatan alheri. Wassalam. Yanzu kuma ga shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
Ƙungiyar kwallon kafar Newcastle United ta yi waiwayin baya ta farke kwallon da Liverpool ta zura mata a minti na ƙarshe na wasan da suka fafata ta gasar Premier ta Ingila a yau Asabar. Hakan ya hana wa Liverpool ɗin damar shiga takarar kasancewa cikin ƙungiyoyi hudu na saman teburin gasar a wannan makon, waɗanda za su sami gurbin fafata gasar zakarun Turai a kakar wasanni mai zuwa. Mohamed Salah shi ne ya soma zura wa Liverpool ɗin kwallon da ya sace a gaba a wasan da kuma kama ta farkin shiga ƙungiyoyi hudu na sama. To sai dai ɗan wasan Newcastle Callum Wilson ya sami zura kwallon a minti na ƙarshe na wasan, inda ya farke suka kuma tashi a kunnen doki da ci 1-1. A ɗaya ɓangaren kuma ƙungiyar Watford ta sami gurbin komawa fafata gasar Premier a kakar wasanni mai zuwa, bayan da a yau ta sami nasarar doke Millwall da ci 1 da nema a gasar Championship. Watford ɗin ta bi sahun Norwich City na komawa gasar ta Premier bayan an yi wa jarod da ita daga gasar a kakar wasanni da ta gabata. A kasar Jamus kuma ƙungiyar ƙwallon kafar Bayern Munich ta kasa tabbatar da lashe gasar Bundesliga ta bana a wannan makon, sakamakon kashin da ta sha a hannun Mainz da ci 2-1 a wasan gasar da suka fafata a yau. Bayern ɗin da ke jagorancin teburin gasar tana buƙatar samun nasara a wasa ɗaya tak domin ta sami tabbacin lashe gasar ta bana karo na 9 a jere, wanda hakan na nufin za ta jira samun nasara a sauran wasanni uku na gasar da suka rage mata. Shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafar Real Madrid ta ƙasar Spain, Florentino Perez, ya ce ba zancen janyewa ga ƙungiyoyin nan 12 da suka yi yarjejeniyar shiga sabuwar gasar Super League ta Turai, saboda tuni suka rattaba hannu a yarjejeniya. 9 daga cikin ƙungiyoyin 12 da suka hada da dukkan ƙungiyoyi 6 na gasar Premier ta Ingila, wato Manchester City da United da Chelsea da Arsenal da Liverpool da Tottenham, sun janye daga shiga sabuwar gasar a ranar Talata, bayan da tsarin ya fuskanci kakkausan suka da ƙalubale. Har yanzu ƙungiyoyin Real Madrid da Barcelona da Juventus ba su bayyana janyewa daga yunkurin shiga gasar ba. To sai dai ƙungiyoyin Atletico Madrid ta kasar Spain da Inter da AC Milan na kasar Italia su ma sun bayyana janyewarsu daga gasar. To amma Perez ya ce babu wata hujja da ƙungiyoyin za su ƙauracewa yarjejeniyar da aka riga aka rattaba wa hannu haka kawai, inda ya musanta raɗe-raɗin cewa bankin JP Morgan da ya samar da tallafin kuɗaɗe har euro biliyan 3.5 ga ƙungiyoyin ya janye hannunsa daga gasar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
Yanzu kuma ga shirin tasirin azumi ga matasa albarkacin watan Ramadan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ني دي سنانا يحيى كما متشي نيكي وندا كيري صنعه كابو كابو a cikin garin birnin Kwanni. Bisa ga wannan watan Ramadan da domin shi watan azumi wata ne wanda Allah ya kibe musulmi shi, mun sani akwai rahama cikin shi, akwai gafara cikin shi, akwai azurtsuwa cikin ne sosai da sosai. Saboda haka ɗan uwa musulmi gaba ɗaya nake jan hankalin duka musulmi, wannan watan duk wanda Allah ya gwada mashi wallahi ya samu babban rabo. Saboda haka a jajirce ayi ibada, a roki ainihin lafiya da kuma zaman lahiya cikin ƙasa, saboda kowa ya gani yadda al'amari gashi nan ya yi kirkici.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Salfilo Hashim Gumel da ya tani gabatar da shirin, da Hailu Haili wanda ya hada mana shi, da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalamu Sigar bake muku fatan alheri. Wassalam.